sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da kasancewa da mu a cikin shirinmu na wannan lokaci. Aishatu Sule ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na safiyar yau Juma'a 14 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Ibrahim Garba da muhimman kanin labarai.
To, hukumomi a lardin Hubei na yankin tsakiyar China sun ce an samu ƙarin mace-mace har 254 sanadiyar cutar murar coronavirus, baya ga ƙarin mutane kuma da dama da suka kamu da cutar. Wasu tsirarin 'yan jam'iyyar kokudukan sun haɗa kai da takwarorinsu na jam'iyyar Democrat wajen kaɗa ƙuri'ar hana shugaban Amurka Donald Trump amfani da ikonsa don ƙaddamar da yaƙi kan Iran. Sannan Amurka na ƙoƙarin kwantar da hankali game da shawarar da ta yanke ta janye rukunin sojojinta na yau da kullun daga Afirka.
Cokanin labaran kuka saurara. A cikin shirinmu na yanzu, gwamnatin tarayyar Najeriya ta jaddada ƙudurinta na tallafawa al'ummar garin Auno da ke jihar Borno, wanda mayakan Boko Haram suka farma a baya-bayan nan.
Yan ta'adda a kowane lokaci za su ba da mamaki. Insha Allah za a yi duk abin da ya kamata don a samu listin waɗannan mutanen.
Ɗaruruwan malamai a yankin Tilaberi da ke jamhuriyar Nijar na ƙauracewa mazauninsu, ko me ya zafi haka?
Sun samu sun kashe mutane lokal da dama. Yau muna da makarantun boko su 130 da an karye. A bukakinmu an kashe su. Akwai yan muna da guda biyu da suke cikin mugun hali da an ka harbe su da bindiga.
To, daga jihar Jigawa a Najeriya kuma Muhammad Ibrahim Kwarina nan tare da rahoto kan da nuna damuwa da kungiyoyi masu tabbatar da shugabanci na gari game da rashin zaman gwamna Badaru a jiharsa. Muna kuma tafa da shirin ɗan gari, amma duk sai kun ji halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumomi a lardin Hubei na yankin tsakiyar China sun ce an samu ƙarin mace-mace har 254 sanadiyar cutar murar coronavirus, baya ga ƙarin mutane kuma da dama da suka kamu da cutar. Jami'an asibiti a Hubei, inda nan ne ma aka fi fama da barkewar cutar ta tsawon watanni biyu, wadda zuwa yanzu ta halaka mutane sama da 1,367 a China, sun ce sun ma canza tsarin binciken gano masu ɗauke da cutar. Daga yin bincike a ɗakin gwaje-gwaje zuwa amfani da kwamfuta mai ɗaukar hotunan can cikin tsokar jikin mutum ko sikanin a Turanci. A halin da ake ciki kuma, a ci gaba da bamu bayanai da jami'in jin daɗi da walwalar ɗalibai na ƙungiyar ɗaliban Najeriya a China. Ibrahim Lawandi Datti yake yi ya gaya ma abokin aikinmu Mahmud Dalo cewa.
A duka binciken da muka yi, ɗalibai duk wanda ka yi magana da shi zai gaya maka cewar shi ba wai koma gida ce damuwar shi ba. Zaman shi a China kusan ya fi mishi rufin asiri, saboda idan ya tashi ya tafi yanzu aka ize shi daga nan aka mai da shi ƙasar su. Idan ya je musamman mu ɗauki dai kamar ƙasar mu Najeriya, idan ka je aƙalla ita ana so a keɓe mutum na sati biyu, shi ne ake zaton cewar mutum za a iya gane cewar ko bai da cutar ko yana da ita. To, a wannan lokacin sai ka ga idan an kai ka ina za a ajiye ka. Wannan ma ƙasa ce da ya zamanto cewar tana da ƙarfin tattalin arziki. Cikin kiyayewar Allah babu wata cuta da take iya shiga cikin, domin har yanzu a duk ƙasar ba inda aka tabbatar da cewar a wata makaranta an samu cutar coronavirus.
To, amma ta yaya ɗaliban suke samun biyan buƙatunsu na yau da kullum lura da cewa an takaita zirga-zirga?
Wato, abin da yake wannan shi ne yake da ɗan tangarɗa, saboda kowa yana da ɗan kuɗin shi a hannun shi. Kana iya siyan abinci ka ajiye, ko kuma ka siya abinci ka ajiye tun farko. Yanayin ya kai ga yanzu an ƙara tsaurara matakan tsaro na cewar ba ko ina bane, ba kowa ne ake yarda ya shiga ba, don haka ba ku da damar ku fita ku je kasuwa ku siyo kayan abinci.
Eto kamar ofishin jakadancin Najeriya ya tuntube ku ko kuma ku kun yi wani kuri na tuntuba su don su kawo muku dauki?
Ofishin jakadancin Najeriya sun yi kokari matuka a wannan yanayin da ake ciki.
Jami'in jin daɗi da walwalar ɗalibai na ƙungiyar ɗaliban Najeriya a China, Malam Ibrahim Lawandi Dattu kenan, ba Habib Abdullahi kamar yadda muka yi kuskuren faɗi jiya ba. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi a ji bayanin baya-bayanin da za mu samu daga shi Malam Dattu kan abin da ake ciki a China. Wasu tsirarin 'yan jam'iyyar Republican sun haɗa kai da takwarorinsu na jam'iyyar Democrat wajen kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin doka na kiran shugaban Amurka Donald Trump ya kawo ƙarshen amfani da sojojin Amurka wajen takura Iran, sai ko da amincewar majalisar wato dokokin tarayyar Amurka. Majalisar Dattawan ta Amurka ta kada ƙuri'u 55 na amincewa, akasin 45 na rashin amincewa. Ana ganin shugaban Amurka Donald Trump zai hau kujerar na kan wannan matakin bisa uzurin cewa takaita ikonsa na iya kaddamar da yaki kan Iran na iya illa ga tsaron Amurka. Akwai matukar muhimmanci ga tsaron kasarmu a ce majalisar dokokin tarayyar Amurka bata kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin dokar hana shugaban ƙasa ikon kaddamar da yaki kan Iran ba, a cewar Trump ta kafar Twitter. Amurka na kokarin kwantar da hankali game da shawarar da ta yanke ta janye rukunin sojojinta na yau da kullun daga Afirka don maye gurbinsu da rukunin sojoji masu koyar da darussan yaƙi na musamman. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper jiya Alhamis ya ce ko bayan ɗaukar wannan mataki, adadin sojojin Amurka da za su kasance a nahiyar ta Afirka ba zai wani canzawa ba, yayin da hakan zai baiwa Amurka damar ƙarfafa sojojin ƙasashe ƙawayenta. Da yake magana da manema labarai a bayan fagen taron ministocin ƙasashen ƙungiyar NATO a Brussels, Esper ya ce matakin sauya sojoji mayaka da masu bayar da horo ya biyo bayan lura ne da kwamandan sojojin Amurka a Afirka, General Stephen Townsend, ya yi cewa hakan shi faifi dacewa.
Madalla Ibrahim zai sake shigowa da ƙarin labarai. Ministan ma'aikatan agaji da jin kai a Najeriya, Hajiya Sadiya Umar Faruk, ta jaddada ƙudurin gwamnati na tallafawa waɗanda harin mayakan Boko Haram ya ritsa da su a garin Auno da ke jihar Borno a yayin ziyarar jaje da ta wakilci shugaban ƙasa. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani.
Ministan ma'aikatar agaji na tarayyar Najeriya Hajiya Sadiya Umar Faruk ta ce gwamnatin tarayyar Najeriya za ta tallafa wa mutanen da gingimin 'yan kungiyar Boko Haram ya shafa a daren Lahadi, sakamakon hari da ake san cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai kan wannan garin Aunon da ma mabiyan kan hanyar da ya sanadiyar mutuwar mutanen da dama da kuma asarar dukiyoyi masu ɗimbin yawa. Hajiya Sadiya Umar ta dai bayyana hakan ne lokacin da ta ziyarci garin Aunon da su jajantawa al'umman wannan gari da har yanzu ke ci gaba da kasancewa cikin wani yanayi sakamakon janyewan jami'an tsaro. Garin Hajiya Sadiya Umar tace ta zo ne a madadin shugaba Muhammadu Buhari don jajantawa al'umman wannan gari game da wannan ibtila'i da ya same su da kuma duba inda za su shigo don tallafa al'umman da wannan ibtila'in ya shafa.
Kamar yadda aka faɗi, mun zo nan a bisa umarnin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wannan abu baƙin ciki ne gare mu duka, ba mu ji daɗin shi ba, kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan shine ƙarshen irin wannan abin da za mu gani a wannan wuri. Gwamnatin tarayya tana iyakacin kokarinta a ƙarƙashin jagorancin mai girma a shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ga cewa an kawo zaman lafiya a wannan yanki da ƙasa baki ɗaya. Amma kamar yadda kuka sani, su 'yan ta'adda a kowane lokaci za su ba da mamaki. Saboda haka muna roƙonku ku yi haƙuri da wannan abu da ya faru, ko shugaban ƙasa ya ce in zo in gaishe ku district head, kuma yana muku jaje kuma insha Allah za a yi duk abin da ya kamata a ga wannan mutane da abin nan ya faru da su. Gidajensu suka kone, wasu suka rasa sana'o'insu a dukiyoyinsu a wannan abu. Insha Allah za a dawo don a samu listin wa'annan mutanen da wannan abin ya faru da su.
To ko ya al'umman wannan gari yana wani suke ji ne game da ziyarar da ministan agajin ta kawo musu? Ga dai abin da wasu suke cewa.
Alhamdulillahi mun gode mata, mun gode a shugaban kasa, Allah ya ba kasar mu lafiya. Mu dai roƙon da muke garin mu ba security, a taimaka a kawo mana security mu koma kauyen mu zanna. Dan yanzu mun tashi mun je camp ba jin dadi muke ba can, saboda haka muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da ma'aikata a mayar da kauyen mu zo mu zanna. Mai kasuwancin mu mai noman mu
cikin garin Auno kake magana
ke nan cikin garin Auno ni aifefen dan garin Auno ne
ba kawo jami'an tsaro
ba a babu ba ma kwana yanzu duk daga Maiduguri muka dawo saboda tarenta ne yanzu ta tashi mu ma mun tashi zamu koma Maiduguri
ga wani malami shi ma ko kai ma dan Auno ne
dan Auno ne yanzu haka ma tashi wa nake dan saboda haka mu abin da ya kai mu cikin gari tsoro ne kawai ba mu da makata muna bacci sun zo sun same mu ni da kaina ba kana ganin da ke na sirra kaina da waraka ni ma gawa ne Allah ya taimake ni na fita yanzu ba ina na ga su da idanu yara ne
muna godiya da zuwan shi ministan da ta kawo mana ziyara a madadin cigaban kasa muna roƙon gwamnati ta agaza mana da jama'an tsaro wanda zamu koma mu zanna garin mu yanzu rashin jama'an tsaron ne wannan abubuwan da ya faru da a ce suna nan wallahi ba za su shiga ba su iso masu shiga ba don sun san garin yadda yake sun san ba jami'an tsaro abubuwan da ya darin da ya sa sun shiga sun yi mana wannan ba
su kamar su jami'an soja suna cewa akwai mutanensu a cikin gari akwai suna nan a Auno
babu 5:30 nan yayi suna rufewa suna tafi
wannan ziyara dai na ministan Hajiya Sadiya Umar Faruk ya samu rakiyar shugaban hukumar sake farfado da shirye-shiryen musu gabacin Najeriya wato Chairman da ake kira Major General Paul Tarfa Memorables da kuma Madajin Director Hukumar Alhaji Alkani Wali da kuma suka yi alkawarin cewa za su haɗa hannu guri guda don tallafa al'umman da wannan ibtila'in ya shafa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To an gaida Haruna Dauda da wannan rahoto. Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim Garba da ƙarin labaran.
To kasar Sudan ta amince ta biya diya ga iyalan sojojin Amurka 17 da aka kashe a harin bom din da aka kai mawuni jirgin ruwan Amurka mai suna USS Cole a shekara ta 2000. Gwamnatin wucin gadi ta Sudan ta faɗi jiya Alhamis cewa ta rattaba hannu da iyalan mamatan a matsayin wani bangare na kokarinta na ganin Amurka ta cire sunanta daga jerin kasashen da ta ayyana a matsayin masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci a duniya. Amurka da kungiyar Taliban sun cimma jituwa kan wata yarjejeniyar kwance damara ta tsawon kwanaki 7. Tabbacin hakan daga bangaren gwamnatin shugaba Trump na Amurka na zuwa ne bayan da shugabannin kasashen kungiyar NATO suka tattauna kan mataki na gaba game da matsalar ta Afghanistan a wani taro na ministocin tsaro a Brussels. Yan kwanaki kawai bayan da wani harin dan ciki da ya halaka sojan Amurka 2, sakataren harkokin tsaron Amurka Mike Esper jiya Alhamis ya bada sanarwar cimma wannan jituwa da aka yi tsakanin Amurka da Taliban ta kwance damara a Afghanistan da cewa
The United States and the Taliban have negotiated a proposal for a 7-day
yace Amurka da Taliban sun cimma yarjejeniyar ta kwance damara ta tsawon kwanaki 7 ne. Dama mun sha cewa hanya mafi kyau ko ma hanyar da hanya kadai ta warware matsalar Afghanistan ita ce cimma jituwa a siyasance.
To a gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga jamhuriyar Niger kuma, ɗaruruwan malaman makaranta a yankin Tilaberi na kauracewa mazauninsu biyo bayan hare-hare na 'yan ta'adda da suka addabe su. Ga wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma da rahoto akan haka.
Gwamnan makarantun firamare ne aka kesta cewa 'yan ta'adda sun cinna wuta a 'yan kwanakin nan a karkarar Tilaberi. yankin da a watannin da suka shige tashe-tashen hankula suka yi sanadiyar rufe makarantu sama da 100, kamar yadda shugaban kungiyar malaman makaranta ta Sina Sabu Munkaila Halidu ya bayyana.
Sun samu sun kashe mutane lokal da dama, sun yi kone-konen klasoshi da dama. Yau muna da makarantun boko su 130 da anka rage, kuma mun samu makarantu a ranar jiya dai muna da 32 da anka samu huta, ba waɗanda anka rage ba, a wannan an zo an kone su ne duka yaki da adakwai, akwai wani wuri da mahal moto da mota na director da wa'annan ansanyan an samu su huta, akwai inda mushin abukaki mu an kashe su, akwai muna da guda biyu da suke cikin mugun hali da anka halbe su da bindiga, guda yana jihar Tilbiyar, guda an kawo shi nan Yame inda muke nan ga kula da su.
A wani abin da ke kama da Sabon Salo, mayakan jihadin sun fara umartar malaman makaranta su fice daga yankin na Tilaberi, abin da ya sa ɗaruruwan su tserewa daga ƙauyukan da suke koyarwa ba shiri.
A cikin abukakin mu da kwanakin bayan nan sun ka harbe, akwai guda da mun kai su hospital ya samu ya yi mun magana, yake da sun ka zo tambaya sun kai mishi da ke wahal bai san da aiki nan da yake nan gai haramu ne, ba da ilimi a turance haramu ne. Sun ke in sun kara dawowa in sun iske shi kashe shi za su yi. Kuma a shekaran jiya a Sakwara zuwa Halkin wajen Ayaru sun bi garuruwa zuwa garuruwa, sun ke mumushanin lokal za su ta yi, in sun dawo sun iske su kashe su za su yi. Yau da nake muku magana sun huke su 300 da sun ka dauki kayansu sun ka dawo Tilbiri, sauran ma sun zo nan Yami.
Wannan na faruwa ne a wani lokacin da malaman makaranta ke fama da tarin matsalolin rayuwa, sai dai yunkurin warware waɗannan matsaloli ya citira a yayin zaman da ya hada hukumomin ilimi da kungiyar Sina Sabu a jiya Laraba. Mafari kenan malaman suka fara yajin aikin kwanaki biyu daga yau Alhamis. Madam Kadiri Dodo Sara Surgo na daga cikin jagororin malamai.
Komi yayi zai dan mu mun ba su lokaci shekara guda, me ba su da niyya, shine muka ce muna yajin aiki kwana biyu ran Alhamis da ran Juma'a, mu ba su wannan avertisement.
A zantawar mu da shi akan wannan matsala, ministan ilimi a matakin firamare Dr. Dauda Muhammadu Marte ya tabbatar da cewa gwamnati na cikin daukar matakan kare malaman makaranta a baki ɗayan yankunan da ke fama da hare-haren ƴan bindiga.
Kiran da zan yi ma mushina na su kwantata hankalinsu, mun ɗauki matakin da bare gaskiya, in an samu rayuwar mutane haka su tada hankalinsu don kar su tada hankalinsu, amma bar ma mun ɗauki matakin da zai sa insha Allah irin wannan din ba zai faru ba sai dai ikon Allah.
A nasu bangare iyayen yara irin su Maitar Mari Malam Dauda sun fara kiran bangarori akan maganar sulhu.
Yau yara wajen 10,000 kila kasa zuwa lakon, kasan dai wannan babban tashin hankali ne. Kuma mutanen nan da suka yau suka dauki yaji na kwana biyu, kasa babu lakon babu cigaba.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To an gaida Sule Barma da wannan rahoto. Kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya sun bayyana damuwa game da yadda gwamnan jihar Muhammad Badar Abubakar baya zama a jihar domin tunkarar kalubalen shugabancin al'ummar jihar. Sai dai gwamnan ya ce ba haka lamarin yake ba, kamar yadda za ku ji a cikakken rahoton da Mahmud Ibrahim Gwari ya aiko mana. Gare ka.
Baya ga kungiyoyin gwagwarmaya, al'umma a sassa daban-daban na jihar ta Jigawa sun fara tsokaci tare da bayyana korafi kan yadda gwamnan na Jigawa ke yawan tafiye-tafiye, musamman ma a wannan zango nasa na biyu.
Mu talakawa sai abin da magani a kasai na aiki shine zamu tabbatar kokarin cewa gwamna yayi akan abin da yake na tafiye-tafiye. Ta wani bangaren kuma in muka duba tafiye-tafiyen da mai girma gona zai yi ba jiha zai kawo akasi da daman gaske wajen ci gaban jihar, kuma tafiyar da mulkin daukin zaka iske cewa yanayi na tip na siyasa, aka ce gwamna baya nan, commissioner ma baya office, zaga adviser baya office, wani lokaci zaga kusan ayyukan gwamnati na tsayawa ta. Misali kamar munin jihar Jigawa, ce gwamnan mu yana kusan presidential task force committees na fertilizer shine na non oil revenue shine chairman na an zabe su ne su zaman to gwamna. Misali kamar gwamnan jihar Jigawa kaiwa al'umma jihar Jigawa aiki, to aikin shi kuma shugaban kasa an sabe shi ne, shi ma yake samun su ne shugaban kasa. To kar kuma a ce sallan lafula ta hana kai sallar farilla, ma'ana aikin da zaka taya shugaban kasa yayi ya hana ka kuma aikin da zaka zo kai wa talakawanka ko al'ummar da kake zabe ka.
Kwamaran Ahmed Illallah kenan guda cikin ƴan kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar Jigawa. Sai dai gwamna Badar Abubakar ya magantu dangane da wannan batu.
To wayanda suka ce ba na zama ba su san Jigawa bane, wanda suka dau record za su ga cewa duk satin duniya ina yin council meeting dina.
To sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton nan na Muhammad Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu gyara zama mu saurari da dan gari.
Da dan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyo da muke kulla da su.
Shirin da dan gari an tanaje shi ne domin binciko garuruwa masu tarihi. Shiri ne na kawance tsakanin muryar Amurka da gidan rediyo Vision FM. A karan farko shirin ya kai ziyara a garin Zakka, ɗaya daga cikin garuruwan karamar hukumar Safana ta jihar Katsina. Abdulrahman Kabirjani ne dauke da shirin.
Dan yaran Katsina ande ko daula ta Abdullahi mata zuwa ga mazan ku a daure a ilimin zamani.
Zakka gari ne dake da ababen mamaki da ban sha'awa da kuma dadadin tarihi. Kasancewarsa ɗaya daga cikin garuruwa biyar wanda sune Katsina adda. Wani irin tarihi ne Zakka ke da shi? Ko an taba cin Zakka da yaki? To domin jin asalin wannan gari na Zakka ga Alhaji Yawala Muhammad Zakka, wato autan gatarin Katsina hakimin Zakka, masanin garin da kewaye.
Shi Zakka tsohon gari ne gaskiya. Sunan nata ma Zakkai ya samu asali daga gano Amina da aka gina Katsina. Bayan an gina Katsina, sarkin Katsina Ibrahim Marima shi je gina Zakka a matsayin al'ada da ya fidda Zakka daga tubulin da aka hada Katsina ya gina Zakka. Wannan koha da ka gani seven gates na Katsina haka koha bakwai ce Zakka. Za su akwai kohar gabas, akwai kohar yamma, akwai kohar kudu, akwai kohar arewa, akwai kohar yara, akwai kohar marema. Shi Ibrahim Marema kuma akwai tafkin Marema duk ya samu asali daga sarkin Katsina Ibrahim Marema. Yadda tarihi ya gwada mu a lokacin nan, Katsina ita gaba ɗayanta lokacin nan gari biyar ce. Durba ta kushe yi, Katsina, Zakka, Gozaki, Maska, kaji Katsina. Wannan su ne Katsina da duk garin da ha gani ya bullo su ga wayar zaki. A zargin da muka yi ya gina Zakka ne domin duk wanda ya ga inda ha gina Zakka ya san akwai abin da ya shafi bakari na yaki, babba hanya take. Take kai ka zanfara. So kai kasan mu ai ta iyaka da zanfara. Binnin magaji iyaka muke da illera kasan mu. So ta zama kamar tsakiya ce. Kuma daren tarihi gurawan mu ita Zakka gaba ka tsara ce mata an ne mata kirari da Zakka garin na Kubau. Zuru a shina na. Kuma idan ka je Kubau the same people da za ka gani ba su tsaga biyu a Kubau su za ka gani Zakka. To ai ha ga ya gwada muku cewa daga ce ta dangin su. Shi zaka yi mata na Kubau. Zakka sai shi fara liga daga hota. Kuma ko tsahin gidajen ta hayan suna nan mutanen garin. Kabilu na farko dai akwai Haɓi, akwai Hilani, akwai Buzayi. Haɓin kada an ce ma Haɓi, ai kaga an ce ma Bakatsini, sun masu bille. To akwai Zakka. Su ne asalin ta ba.
To menene abinda ya bambanta garin na Zakka da sauran garuruwa da ke makwabtaka da garin? Tambayar da Alhaji Yawala ya ansa da cewa
kaga yanzu kasar Zakka mai rogo gidan kani. Da wuya za ka ga yaran mu sun hita. Yanzu in aka je Zakka yanzu duk ilahirin ci da waki wannan korama tun daga nan baki hanyar kora haka dangana da hanyar wurma. Za ka ga noman rani yake. Wato lokacin da an taho ana yaki tun tana dan karamin mutum girma ba. An kawo ma Zakka hari daga birnin Tsabri. Tsabri ka tana cikin daji rubu. Mahayin da ya taho rakin da ya taho yakin lokacin da zo shi da waki ruwa ya kawo. To ka san mutanen da tsaye-tsaye su. Ya dubu ya yi al'adar shi sai ce a haɗa. To masu ba da wakin. Shi za a kishe mace ci da waki. Akwai wani albin alajabi a Zakka. Muhimmai guda uku. Akwai dutsen bore. Shi wannan dutse yana ɗauke da abubuwa da yawa fiye da irin tunanin mutum. Tunda abin da muke zargi wannan macijiyar ke zagaye Zakka in za a yi yaƙi da ita, ga tarihi ya gudawa mu cikin wannan dutse take. Za ta fito zagaye garin. Kwai mutunan da har yanzu mu ba mu san inda yake ba. Tarihi ya gudawa mu wannan. Ya bi ta ya ce sai ya ga tsohonta. Ha inda muke bai dawo ba. Ana ce mishi Malam Sanda.
To ko akwai wani abu da yake zama kalubale ga garin na Zakka a wannan lokaci?
To abu biyu ne muhimmi. Tsaro da rashin hanya. In dai har za a fahimci garin nan da suka kawo Katsina. Kuma duk jihar Katsina duk hakimin da ka sani yana da kwalta a banda Zakka. Takab zakkaci kadai kwalta ba ta duk hakimin da ke ji haka tsara zakkaci kai wata da kwalta war za a ce a taka kwalta a tayi zakka babu sai tsaro yanzu ko shekaran jiya wacce an shiga zakka mutanen mu nan cikin garin nan sun baro zakkai dole ba ta zannuwa Allah muke roƙo ka mu karshen ta ita kuma gwamnati ta tashi tsaye sulhun da aka yi a sake zuwa a tuntuɓi mutanen nan akwai wanda ba su sulhun ba
menene hukumomi suke yi domin share ma mutanen wannan yanki hawayensu musamman bangaren tsaro kamar yadda Yawala Zakai bayyana SP Gambo Isa shine kakakin dan yan sanda na jihar Katsina
yan sanda suka je wurin operation Pofada suka fatattaki waɗannan mutane a yayin da suke kokarin gudu saboda bakin cikin abin da aka yi musu sun je za su sata ba su nasara ba sun zo wannan kwatar mu suka tarar da waɗannan yara sun kwanta kuma da ya tashi suna harbarban su a rashashi ya same shi amma ba wai sun kai hari bane karamar hukumar Safana ko Zakka ko wani abu kar ka manta Inspector General of Police Muhammad Adamu Abubakar shi da kansa ya zo ya kaddamar da wani operation da ake ce masa Pofada kuma Pofada nan ba janye shi aka yi wadan saboda an ce ana magana tattaunawa mutum daya bindiga daya mota daya jirgin sama kwaya daya ba mu cire daga cikin wannan daji ba kawai mun tsagaita wuta ne saboda an ba mu umarni mu tsagaita mu ga abin da hali zai saboda haka duk wanda ya ce wani kula za mu ce masa cas tuntuni mai girma commissioner yan sanda ya bada umarni cewa duk inda aka zo aka kawo wani hari ko aka samu labari za a kai wani hari da cewa lallai
kakakin rundunar yan sanda kenan ta jihar Katsina SP Gambo Isa da wannan ne kuma shirin zai diga aya a madadin wanda ya taimaka wajen hada shirin Ibrahim Yunusa Dusan ma sai gidan radio murya Amurka da kawa Vision FM Abdraman Kabir Jani ke ban kwana da ku
to yanzu kuma ga nasihar juma'a daga Ustaz Muhammad Salis Jibril daga Lagos
Abdul Mumin Muhammad daga nan garin da magaram suna ciya malam amma ni dalibi ne na ilimi ina so in gabatar da nasiha ta dangane da abin da ya shafi illa akan zalunci zalunci saboda munin shi ne Allah madaukakin sarki da kanshi a cikin hadisul qudusi yace shi ya haramta zalunci a bisa karan kanshi saboda haka kada ku yi zalunci a tsakaninku haka idan muka diba al'umma musulmi yau ba abin da yake kawo mana tashin hankali a duniya da yaki-yaki illa zalunci waɗanda suke sama akan na ƙasa da su dama abin da ake cewa zalunci shine kishiyar adalci daukan abu a daura shi ba inda ya dace ba in har za a waye gari kowane abu a bashi haƙin shi yanda ya dace to za a waye gari al'ummar duniya gaba ɗaya ta samu nutsuwa ta samu aminci daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma za a zauna lafiya saboda ka zalunci a cikin gidajenmu mu fasa shi zalunci a cikin zamantakewarmu mu fasa shi zalunci a cikin shugabanci mu fasa shi zalunci a cikin kasuwanci mu fasa shi saboda karantarwa addinin musulunci duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan haka ba dan komai ba saboda irin illar da zalunci ke jayewa yana zamanto barazana a cikin zama lafiya na al'umma saboda adalci ne komai yake dorewa ya dawwama kuma ya kai ga cin nasara shi kuma zalunci kullum kaskanci yake jayewa da rashin fahimtar jura da jin haushin juna wanda shi yake kaiwa har zuwa ga yaƙe-yaƙen juna da sauransu saboda haka duk inda musulmi suke muna kira babbar zalunci tsakaninmu ko da iyalanka ne ka yi musu adalci kar ka zalunce su waɗanda kake tare da su waɗanda kake shugabancin su in har ka musu adalci ba za ka zalunce su ba za ka suna sanka suna kaunarka mu dauki abin mamaki akan sayyidina Umar lokacin da yake mulki shi kadai yake fita yana zuwa yawon shi kadai yake zuwa yana zama a daji har wani yazo ya ganshi yace yana so ya ga amirul mu'minin yace shine amirul mu'minin yace a ba kai bane yace me yasa saboda mu shugabannin mu tsaron sa ake ana kakkare sai yace a to ni ai ban zalunci kowa ba ban ci na kowa ba saboda haka ba wanda yake jin haushi na mutane suna so su gani ne ma me zan dauki wani kariya tsakanin na da su saboda mi saboda adalcin da yake da shi baya zaluncin al'umma saboda kai wa musulmi ina kira gare mu gaba ɗaya duk inda muke da wanda ba musulmi ba mu daina zaluncin juna sai Allah ya bar zama lafiya a cikin mu ya dore assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to masu saurare hukumomi a lardin Hubei na yankin tsakiyar China sun ce an samu ƙarin mace-mace har 254 sanadiyar cutar murar coronavirus baya ga ƙarin mutane da dama da suka kamu da cutar wasu ƴan tsirarin ƴan jam'iyyar Republican sun kada ko sun hada kai da takwarorinsu na jam'iyyar Democrat wajen kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin doka na kiran shugaban Amurka Donald Trump kar ya amfani da ikonsa wajen kaddamar da yaki kan Iran
to masu sauraro ƙarshen shirinmu na safe kenan sai kuma mun sake shigowa da hantsi idan Allah ya ba mu dama da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana
yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Diodone wanda ya hada shirin kuma ya ba da umarni sai injiniyan mu na yau Darren Smith. Ni ce Aisha Tusli, mu kasance lafiya.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.